أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مجد الله تبارك وتعالى sake nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna uku ga watan Rabiul Akhir. Hijirana ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443. A ci gaba da karatu da muke wannan littafi mai albarka na Undatul Ahkam min kalami Khairul Anam. Muna cikin Kitabul Hudud, littafin da yake magana akan haddodi, wanda yau insha Allah za mu tashi akan babin da yake magana akan haddi na sata. Babu haddi sariqat, babin da zai yi magana akan haddi na sata. Wato ita kuma sata, kamar da muka sani, shine mutum ya dauki kayan wani wanda ba nasa ba, ya mai da shi kamar nasa, kuma ya dauki kayan a cikin inda mutum ya ajiye ko ya kiyaye kayan sa na ajiya. Idan mutum ya aikata haka, idan kayan nan ya kai kima, ya kai wato abinda za a iya yi masa hukunci a kai, to za a masa hukunci na daukan wannan kaya da ya yi. Shi ne Qur'ani yake gaya mana cewa was-sariqu was-sariqatu faqadu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Cewa wanda ya sata namiji da mace a yanke hannayensu, wannan hukunci ne daga Allah. Saboda haka haddi na sata, musulunci ya kara cewa idan mutum ya sata, to za a yanke masa hannu ne ina abin da ya satan ya kai kimar da ake nema, sai dai idan bai kai ba. An Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallama qata fi mijannin qimatuhu wa fi labzin samanuhu 3 dirahim. An Aisha radiyallahu anha annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul tuqta'u al-yadu fi rubi dinarin fasayira. An Abdullah bin Umar daga Abdullah dan Umar radiyallahu anhu ma'alla da rasu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace kaza fi majannin, ya yanke hannun wani saboda garkuwa da ya sata, qimatuhu qimarsa, wa fi lafzin a cikin lafazi, samanuhu wato kudinsa, 3 dirahim ya kai dirhami uku. Ana Aisha radiyallahu anha daga sayyidina Aisha Allah da ita أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شوى إيتا تاجع النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ غريشي يقول أنا شوى تقطأ اليد في رب دينار فسائدا. أنا ينكي هنوني دقا رب إينا دينار ينزوى سمى الحق. وانا حديثي عن ساموش دقا عبد الله دان عمر يأتي lalle annabi sallallahu alaihi wasallama na'am yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yanke hannun mutumin da ya saci wata garkuwa wanda kimarta ya kai ko kudinta ya kai dirhami uku. Sannan hadisi sayyidina Aisha kuma tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanke hannu tuk tawliya du fi rubi dinare, tace ana yanke hannu ne idan mutum ya saci rubu'i na dinare ko kuma sama da haka. To malamai sun ce a dirhami uku shine yake yin rubu dinar ɗin, dirhami guda uku. To sannan kuma shi dinare guda ɗaya kuma dirhami goma sha biyu ne, dirhami goma sha biyu shi yake yin dinare guda ɗaya. To saboda haka idan mutum ya saci abin da ya kai dirhami uku, to za a yanke masa hannu. Duk da ban duba na ga nawa ba ne kudin bana rubu dinar ɗin ba, amma dai ina ga ya yi kusan 20,000 ko? Na'am. Yawwa, ina ga ya yi kusan 20,000. Na'am. To ya kai 20 kusan da 5 ko da 7. To shi ne kudin da mutum in ya sata. To shi ne abin da mutum in ya sata, to za a yanke masa hannu. Kuma mazama Imam Malik suka gina akan wannan rubu dinar ɗin, shi ne kuma mafi ƙarancin sadaki da za a bayar idan za a yi aure. To malamai suka ce idan mutum ya saci abin da ya kai wannan abun kimarsa ta kai haka ko kuɗin ya kai haka, to za a yanke hannunsa. Sannan a ina ya gabatar da wannan sata ɗin? Idan ya saci kayan, wato kamar mahaifi ya saci kayan ɗansa, to shi ba za a yanke hannunsa ba, ko da kayan kuma ya kai kima. Sannan wasu malaman sun ce haka idan ɗan ya saci kayan mahaifinsa, shi ma ba za a yanke hannunsa ba, sai dai a masa ta'aziri saboda kar ya zama ɓarawo. To akwai wuraren da sannan akwai kuma hirzi, shin kayan da aka satan an sato shi ne daga inda aka kiyaye shi ko kuma an ballagazar da shi ne? To ana duba wurin da aka yi sata ɗin, daga ina ya ɗauko? Yawwa, kama a ɗaki ko a shago ko a cikin ɗakin ma a cikin wani abu aka saka aka ajiye shi, an riga an bashi kulawa a kaya ɗin, to wannan shi ne wanda babu wani magana a kayansa. Amma misali kai ne da kayanka amma ka ballagazar da shi, sai ɓarawo ya ɗauke, nan ma sata ya yi, to amma sai an duba ba zai ake masa kunce tashi ɗaya ba, saboda akwai wata ilo wani sakaki na daga wajen mai shi mai kaya. Malaman su yi daga wajen abubuwa kusan 17 ne da za a lura da su idan aka ce an yi sata, a ga shin ya kai a yanke hannun shi ɓarawon da ya yi sata. Sannan musulunci da ya kawo hukuncin nan na wato ɓarawo idan ya yi sata ko ɓarauniya, cewar a yanke hannu, malamai sun yi magana akan yanke hannu, daga ina ne za a yanke? Nan ma malamai sun yi saɓani. To amma dai jamhur sun tafi akan cewar za a yanke daga nan ne, daga wato me za a ce ne, daga gwiwar hannu, daga gwiwar hannun ne za a yanke. Duk da kowanne suka ce yatsu ne, to amma dai yawanci sun tafi akan cewar daga gwiwar hannu ne. Wasu sun ce daga nan, daga wuyan hannu ko wuyan hannu, wasu sun ce kuma daga nan ma, daga kafada suka ce za a yanke. To amma dai yawanci a jamhur na malamai sun tafi akan cewar gwiwar hannu ne shine za a yanke. To sannan hikimar da Allah ya ajiye a cikin wannan aiki na ɓarawo idan ya yi sata, son zuciya inda ma za ta tashi je ɗauki kayan wani, idan aka masa hukunci aka yanke hannun, sannan idan aka yanke hannun sannan idan aka yanke hannun sannan zai jawo masa kaso wanda zai hana gobe ya yi sata. Hukuncin Allah shi duk wanda ka gani akwai hikimomi a cikinsa. Idan aka yi ɓarawo aka tabbatar ɓarawo ne, aka duk abin da za a yi aka yanke hannunsa, to daga lokacin fa shi ya fada wata wani yanayi na cikin rayuwarsa sabuwa, saboda duk inda ya je
yana zuwa abinda za a fara nema a wajen sa shine hannu za a gaisa da shi ha assalamu alaikum ami goma hannu sai babu hannu mi waye zo kenan kaga ba sai an tabba ba an san wanda yazo ana ganin babu hannu a san menene
an san
to bakon namu iri kaza ne in yan uwa suka tsada dangi suka ce gaskiya ka ga mana abun kunya a gari yanzu ka tattara ka koma gari kaza saboda ga shan yanki hannunka idan ya koma wancan gari yana zuwa an yi bako ana zuwa sai ga bako an yanki hannu sai ya gena waye zo da lambansa malamai suka ce idan yana da ƴaƴansa suna wani gida suna zaman aure ana zaune in wani abu ya faru sai a ce to ya za a yi gida da ƴaƴan barayi ya za a yi kaga dangi duka ya sasu a cikin bitina zo mana karaka ni wajen mahaifina za mu zo mu je ku gai da baba ana zuwa sai ga baba babu hannu mi waye kenan baba to kaga barawo ne ta ko ina ta fita saboda haka sai ya zama me ya ja wa danginsa da kansa da rayuwarsa za ta yi kungiyarsa inda zai shiga kowa ya samu to daga wannan lokacin aka yi haka to ba shi ba ma wani sama zai ce to ashe haka abun zai zama inda yi to ba zan yi ba wannan sara ɗin ba hikima na Allah to amma da aka bar hukuncin Allah aka ce in aka kama barawo a masa tara ɗan uwansa su biya ko shi ya biya ko kuma a kai shi kurkuku in aka kai shi kurkuku sai ya samu manyan barayi wanda suka fi shi iya lokacin yadda ake sata su koya masa yadda za a iya satar sai ya gama koyo idan kwanakin sun fito yana fitowa sai ya gwada karatun da suka koya masa sai wata gungumiyar sata da ta fi wancan sai a ce ai barawo dab ai wani ai barayi aka sake kwanan wannan din su ya kare sun fito saboda haka shi yasa aka yi mummunan sata iri kaza saboda sun je sun shirya dabaru fiye da wancan amma da za a yanke hannayen su wataƙila za su yi irin wannan dabara ba sannan malamai suka ce yadda za a yanke hannu shi ne aka yanke hannu mutum ya yi sata hannunsa na dama in ya sake sata to za a yanke kafarsa ne tagu kafarsa tagu za a yanke idan ya sake yin sata har yanzu sai a yanke hannunsa na hagu in ya sake yin sata sai a yanke kafarsa ta dama to in ya sake yin sata kuma bayan duk an yanke waɗannan aka ce to nan kuma ta'ziri za a masa sai ba za a bar shi da kowane hannu ba za a yanke su duka wai bayan ba hana yin duka sai ya yi satan kuma duk da dungulmin ya yi satan misali to a nan sai alkali ya duba sai ya masa hukunci a bulali za a masa a daure shi za a yi wasu malamai suka ce to za a daure shi ba saki ne ana kawai sai a daure shi shikenan har mutuwa ba sai ya fito ba in ya aikata sata a haka to saboda haka dai wannan shine hukuncin da Allah ya ajiye akan dukkan mutumin da ya saci kayan wani kayan da ba nasa ba wa ana Aisha radiyallahu anha anna quraishan أهمهم شأن مخزوميتي التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال أتشبه في حد من حدود الله ثم قام فاغتضب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ كانت امرأة تستئير المتاع وتجهده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ana Aisha radiyallahu anha daga sayyidina Aisha Allah kara mata yadda anna quraishan lalle quraishawa ahammuhum sha'anul makhzumiyyati lamarin wata makhzumiyya ya tayar musu da hankali hankalin su ya tashi akan lamarin ta allati sarqat wanda tayi sata faqalu sai suka ce wa man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waye zai magana da annabi ziyada mai Allah su tabbata gare shi faƙalu sai suka ce wa mai yaje tare wa alaihi waye zai iya zuwa kan annabi ya masa magananta ba wanda zai iya wannan illa usamatu bin zaid sai dai usamatu dan zaid hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda ne sallallahu alaihi wasallam ya zama masoyi a gare shi fakallamahu usamatu sai usama ya magana wa sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace atashfa bi haddi min hududillah shin yanzu zaka nemi wato zaka nemi sauki a cikin iyakokin gaki iyakokin Allah sun makama sannan sai ya tashi faqtadaba sai ya kuduba faqala sai yace inna ma halaka allazina min qablikum lalle abun da ya halaka mutanen da suka gabace ku annahum kanu idza saraka fihim sharif lalle sun kasance idan mutum mai girma ya sata a cikin su tarakuhu sai su bar shi wai idza saraka fihim dha'if idan mutum mai rauni ya sata a cikin su aqamu alaihi al-had sai su tsayar masa da haddi wa aimullah yace na rantsa da Allah law anna fatimata da dai za a ce fatimatu bintu muhammad ne yar annabi sai da yake la sabbata gare shi sarakat za ta sata laqatatu yadaha da zan yanke hannunta wa fi lamzina cikin lafazi kanat imra'atun ta kasance mace ce tasayirul mata'a wanda take karban wato aron kaya wata jahaduhu daga nan kuma sai ta ce bata karba ba sai ta yi musu fa amara annabi sallallahu alaihi wasallama bi qat'i yadiha sai annabi ya da mace la sabbata gare shi yayi umurni da yanke hannunta na'am ana aisha ta radiyallahu anha wannan hadisi an samu shi daga sayyidina aisha Allah kara mata yarda tace anna quraishan ahammuhum sha'nu makzubiyyati lalle quraishawa sha'anin fatimatul makzumiyya ya dame su wata mace ce da ake ce mata fatima al makzumiyya na to ya kasance tana cikin a cikin kabilan quraishawa tana da matsayi mace ce mai girma yar gidan girma ne ba mace bane haka kawai ba to kuma sai ta yi sata bayan ga ta yar manyan mutane ga ta ba quraishiya sai ta gabatar da sata da ta yi sata sai abun ya tsaya musu a wannan suna ta tunanin abu ya tsaya musu a wuya ya za su yi yar manya irin wannan ta yi sata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai yanke hannunta yanzu ba wani magana za a yanke hannunta shikenan na to daga lokacin sai suka zauna suka shawara a junansu ya za a yi ya za a yi ya za a yi sai suka ce yadda za a yi kawai shi ne ku samu Ibn Zaidin ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake son sa kawarsa musulmin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abinda za a samu ku samu a ce ya samu annabi ya masa magana wannan matar fa yar manyan mutane ne tana da girma a cikin mu ta riga ta yi satar nan amma gaskiya tana da girma saboda haka duba yanayinta ba zai yi mata hukuncin nan ba shikenan sai na Usama sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi fatimatu bintul makhzumiyya ta yi sata amma gaskiya ita yar manya ce ga yadda take a cikin mu Qurayshawa a cikin Qurayshawa yadda take sannan ga matsayinta ga gidansu ga danginsu ga menene saboda haka muke neman a sassauta mata ya rasulullah akan hujjar da za a mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin abin da Allah ya ce a yin kake so a sassauta Allah ya ce idan an kama barawo ga hukuncin da za a masa kake so a sassauta kana yin hukunci kenan ko yaya shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ransa ya bace to dama an wai an nemo dama ne aka kawo ana ga shi ne zai iya gawa da annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin mutane ya ce to yayi khutuba ya ce ku saurara ku ji abin da ya halaka mutanen da suka zo kafin ku sun kasance idan babba yayi sata a cikin su sai su bashi ko babba ko dan babba in yayi sata sai a bashi ba hukunci amma idan mai rauni yayi sata sai a tsayar masa da haddi sai a masa hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantsa da Allah da Fatima fi yata za ta yi sata zan yi gyaru balle wani
to anan wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa da yawa. Na daya tukunna shine shi hukuncin da Allah ya riga ya yanke ba ruwansa da cewa kai dan wane ne, ba ruwansa da cewa kai wane ne, babu wannan magana da kace ko daga ina ka fito. In an ce ga iyakokin Allah ka kiyaye kawai, ko kai waye ka kiyaye, ba abun da za a yi a ce ai kai saboda kai wane ne za a barka, babu wannan. Babu. In ka zama mutumin kirki, in ya ga mutanen kirki ne ka zama mutumin kirki, wannan abun sai ya amfane ka. Zamantowar ka mutumin kirki ka haɗauko halin iyayenka. In baka ɗauko halinsu ba ka zama mutumin banza, to zamowansu mutanen kirki nan ba zai maka komi ba kai. In ka zama mutumin banza kaza ba, ba zai amfane ka da komi. Amma salahul aba yanfa'ul abna, kirkin iyaye yana shafan ƴaƴa. Idan ƴaƴan suka zama suka zama nagari, in sun zama nagari to halin kirkin da iyayensu suka yi zai shafe su. Amma in ba su zama nagari ba duk kirkin iyayensu zai shafe su. Kuma sun ci ba ruwansa da wannan. Shi yasa annabi Nuhu alaihi salam ya ce mi inna bani min ahli wa inna walaka alhaq, yace ɗana fa ɗana ne ya Allah, yana cikin iyalai na ɗan nan nawa. Yace ya Nuhu innahu laysa min ahlika, yace wannan baya cikin iyalanka, ya fita ɗanka ne amma ya fita baya cikin, yanzu an fitar da shi ba ɗanka ba ne. Innahu amalun ghayru salih, shi ɗin gaba ɗayansa wasu malaman suka ce abinda ake nufi shi ɗin ne gaba ɗayansa mummuna aiki ne shi. Gaba ɗayansa babu maganar kirki, saboda haka ba ɗanka ba ne, ya fita ba cikin yayanka. To amma da ya zama mutumin kirki ya bi mahaifinsa ba zai amfane shi ba, wannan bibiyar da zai da za ta masa amfani. Amma da ya zama mutumin kirki ya zama mutumin banza shi kenan. Da nan Musa alaihi salam ya zo gari ya nemi a sauke shi, aka ƙi da shi da Khadr, sai ga katanga za ta faɗi, sai Khadr ya tashi kici-kici sai ya gyara katanga mai da ita, sai ci ya za a yi mu zo gari su babu ruwa mu sha su ƙi, katangarsu za ta faɗi ka gyara. Da ya zo zai ba shi amsa sai ya ce fa amal jidaru fa kana gulamai yatimaini fil madinati fa kana tatahu kanzun lahum wa kana abuhuma salihan, ko ya ce wannan katangan da ka gani na wasu yara ne marayu, kuma a ƙasa akwai dukiyarsu a ciki, kuma mahaifinsu mutumin kirki ne. Ka gani mahaifinsu mutumin kirki ne, su ma kuma mutanen kirkin ne. Saboda katangar za ta faɗi ba za a bari ta faɗi ba, saboda kar dukiyar ta fito yanzu. Ta ce Abdullahi bin Abbas ya ce ba fa kakansu na ɗaya ba ne, ba na biyu ba ne, ba na uku ba ne, ba na huɗu ba ne, ba na biyar ba ne, ba na shida ba ne, na bakwai ne. Kakansu na bakwai ne shi ya je wannan dukiyar, amma Allah yake kiyaye ta. Kakansu na bakwai ne mutumin kirkin, ba shi ya je kudin ba. An gane magana? Kakansu na bakwai ne mutumin kirkin fa, ba kakansu na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu, na biyar, na shida ba. Kakansu na bakwai ne mutumin kirkin, su ba suka zama mutanen kirki. Sai Allah yake kiyaye dukiyarsu, ba ubansu ba, ba ubansa ba, ba uban ubansa ba, shi ma uban nasu. An gane ko? Ka gane ba yadda abun ya tafi ba? A cikin kakanninsu ne aka samu na bakwai mutumin kirki, su ma suka zama mutanen kirki, sai ya amfane su. To saboda haka idan ka zama na kirki, wannan kirkin zai maka amfani, zai yi wa ƴaƴanka amfani da zuriyarka gaba daya. Amma in ka zama banza to babu, musulunci ba ruwansa da wannan. To saboda haka wannan matar tana da girma da gashi gashi da meye da me. Sai sahabbai suka yi ta magana ya za a iya za a yi. A ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, Usama bin Zaid ne ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu kai din ne za a turo mini kai ka zo kana ce mini kana mata hukunci. Sai ya ce to ku sani, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kutuba. Ya ce ku sani abin da ya halaka mutane suka zo kafin ku, idan babban mutum ya yi sata a cikinsu sai a bashi ba abin da za a masa. Inna ma alaka allazina min qablikum
abin da ya halaka mutanen da suka zo kafin ku idan babba ya sata sai a bar shi to yanzu an dawo kenan eh an dawo dadin mana kenan mutanen da suka kasance da abin da ya halaka su in babba ya sata sai su bar shi mu yanzu ba na da ba mu yanzu ba na da ba idan babba ya sata sai a bar shi to na dani su ma ka suke kamuwa ne sallallahu alaihi wasallam ya zo haka suke yi in babba ya sata sai a bar shi in kuma mai rauni ya sata sai a masa hukunci wanda ba kowa ba to yanzu bayan tafiya ne sallallahu alaihi wasallam da tafiyan zamanin nuka sai aka koma irin na mutanen dade abinda aka koma kafin musulunci aka koma yanzu idan aka ce babba ya yi sata yanzu ko dan babba ya yi sata wanda ubansa wani ne a gari ana jin mahaifinsa za a masa hukunci dan hukuncin da ake yi na ƙaryar ma ba na Allah da annabi ba ba zai jira a masa ba shi ba zai jira ba mahaifinsa zai kira waya ya kira wanda zai kira ɗana ne aka samu matsala ba zai jira sai ya sata ba in ya kira ku shi kenan kai mai yin hukuncin kai malamin baka da wani iko a hukuncin da ake yi yanzu baka da iko kai ma da kake yin hukuncin baka da iko misali idan kai ne mai hukunci sai dan babba ya sata sai a kira ka daga anan sai a ce sai a kira ka daga Bauchi manyanka za su kira ka ka rike dan wane ka sake shi ya za ka yi shikenan wai sai ka sake shi in ka ki sake shi kwana biyu sai a ce to wannan mai hukuncin nan ba ya cika rashin kunya wannan mai hukuncin ba sai a ce to wannan fa wannan mai hukuncin ya rashin kunya in ya sake muka sake dura masa ya sake wani ya sake shi to ya mu sauke shi akan abin da yake saboda haka abin da ya halaka mutanen da shi ne idan babba ya sata ba za mu sa hukunci ba kuma yanzu mu ma abin da ake yi kenan idan wanda aka rena shi ya karya doka sai a masa hukunci amma in dan manya ne ya karya doka sai ga an sake shi baka ji labari ba ma sai a sake shi kuma dokar ba ta tashi sai akan mai rauni yawa hukuma in ga ta barka kai abu yanzu to bari ka tai kawai ko kai waye idan ka dama sai zama danki a kanka to abin da ya halaka mutanen da ka kun yanzu shine idan babba ko dan babba yayi sata sai a rurrufa sai a fashi kawai ba za mu sauƙoci ba idan wanda ba dan kowa bane ba wanda ba komai bane ba in yayi sata sai a masa hukunci haka suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi halaka su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da Allah da Fatimatu yata sayyidina Fatima radiyallahu anha yace da sayyidina Fatima za ta yi sata yace zan yi kyanunta saboda haka balle kowa ma kenan to da hukumomin mu haka suke yi idan an kama mai laifi ko dan waye ne a cikin su za a masa hukunci da ya kake gani dan samu zaman lafiya amma duk laifin da dan wani shugaba zai yi bai laifi ba za a wanke shi a goge shi kamar ma bai bi ma kuta-kuta bai yi ba kawai shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a zo da matan nan ba ruwansa da cewar ita ai yar dangi ne ita mine ne jin da riga ta yi sata magana ta tabbata aka yanke hannun mata ba a yi komi ba aka yanke hannunta yadda musulunci ya faɗa to sannan a lafazin hadisin an ce kanat imra'atun tastayilul mata'a ita matan ta kasance tana karɓan aron kaya ne kayayyaki da ake amfani da su sai ta karɓi aro idan ta karɓa akan za ta biya kuɗi in ka zo ka ce kayan ka sai da ce wani kayan ka kuma ba wani kayan ka da ka kawo mini ba sai ba ka bani wani kaya ba sai ta yi jayayya ta ce ba ka bata kaya ba ko na nawa ne ko ya kuka yi ko wani lissafi kuka yi sai ta ce ita ba ta san zancen ba kawai babu maganar mata aure ta fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam zakat yadiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam umurdi yake hannunta to anan malaman sun yi magana shin wannan ne wannan laifin ne ja aka yanke hannunta ko ba shi bane ba to malaman masa ba dai Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa suka ce ba za a yanke mutumin da yake yin ha'inci ba ba za a yanke hannunsa ba kamar yi misali abin da aka ce tana yi din nan ha'inci ne alkhain ba yanke hannunsa wanda misali kaje ka bashi aron kaya ko na miliyan nawa ne kuwa sai ka zo kace ka kudin ka sai ya ce ni yimmu miyo ma sai ya ce ba ku yi ba misali to in an je wajen shari'a sai dai a shari'a ba wai za a yanke hannunsa ba to ita an ce ta hada ne duka ita wannan matar tana ha'in din su sannan kuma tana sata to ta yi sata ta saci kaya masu yawa an kama ta da kayan gashi nan nawa da ma ta sato amma ita yar manya ce to kuma aka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an zo sai aka rasa ya za a yi yar manya ne fa ta yi sata sai aka nemi wai kar a yi a mata hukunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yarsa ne za a bata saboda haka sai aka yanke hannunta to wannan hadisin da muka karanta duka na maganar satan nan suna gwada mana cewa wannan shine hukuncin da Allah ya ce a yi a mutumin da ya yi sata sata kuma son zuciya ne yake jawowa mutum ya yi zaka saci kayan wani wanda ba naka ba ka sani ba naka bane ba to idan ka dauka idan ba maka hukuncin nan da Allah ya ce a yi ba to hukuncin yana na kanka kuma yanzu ba a yi yawa ba a yi ba yin hukuncin Allah ba za a yi ba yanzu aka yanke hannunka duk alƙalin da yanke hannunka to ya gama alƙalanci daga wannan ranar shi in ba yanke nasa ba ma dai to shi ka magana sa ta gare daga lokaci sannan kungiyar kare haƙƙin bil'adama za ta fito ta ce sai ta tsaya a kanka sannan malamai suka ce hikimar Allah da ya ce a yanke hannu da yanke hannu ake yi dawo ƙwarawun yanzu dawo ƙwarawun saboda idan ka zo ga mutum kana gani zaba hannu an yanke nan ne waye ne kenan in abun ya yi tsanani aka ce a ɗauke shi ya koma wani gari in ya koma wani gari yana zuwa salamu alaikum ba hannu waye ne ɓarawo ne ya zo kaga a shi kan rayuwarsa ya shiga da shi da danginsa duk ya kasu a cikin bitina kawai duk zuriya ta shiga ciki bayan da za a yi an shiga bitina amma yanzu sun shi bature sai ce a'a a kai shi gidan yare a kai shi gidan yare a ajiye shi a ba shi aiki mai wahala a sa shi baskare a sa shi menene in ya sha wahala ba zai sata ba in ya je gidan yare zai samu manyan barayin da suka bi shi ya sata a ciki su koya masa sata mai kyau lokacin da kwanakin su suka kare yana fitowa sai ya gunguma satar da bai taba yin iri ta ba saboda an ba shi karatu a gidan yare saboda haka in Allah ya ce ga hukunci in aka baune shikenan an bata sai ga abubuwa duk su zama yadda ake so ba to wannan dai shine bayanin a takaice babu haddil khamri babin nan zai magana akan wato hukuncin shan giya shi ma na cikin iyakokin da Allah ya ajiye idan mutum ya sha giya ga irin hukuncin da za a masa to kuma ita giya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi cewa kullu muskirin khamru cewa dukkan abun da zai juyar da hankalin mutum giya ne dukkan abun da zai juyar da hankali giya ne wannan abu to kuma su Larabawa wannan suna son shan giyan nan kafin zuwa musulunci suna shan giya sosai suna shan giya to da musulunci ya zo bai haranta musu giyan nan rana ɗaya ba sai aka bi su a hankali har aka yi su daga farko akwai waɗanda daman suna shakka ana musulunci ana shan giyan nan suna ganin abu kai kamar musulunci nan ba zai da giyan nan ba ana musulunci ana shan giya kamar abu ba zai tafi ba yasalunaka anil khamri wal maisir kul bihima ismun kabir wa manakibul linnas wa ismuhuma akbar min naqihima ya rasulullah suna tambayanka akan giya da caca yaya suke ne shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ka ce musu a cikin su dai akwai laifi sannan akwai amfani kuma akwai laifi akwai amfani a ciki to shikenan sai ana tafiya haka ana tafiya haka sai an zo za a yi sallah sai a buhu sai a zo ana sallan kuma bayan an gama an sha giya har wata ranar zuwa ana sallah limamin yana karantawa yace kul ayyul kafirun abudu ma ta'budu amkun abudu ma abudu du yace lamun din ya cire lamun din kulya kulya ayyul kafirun abudu ma ta'budu amkun abudu ma abudu haka kaga ma'anan ya canja shikenan du abun ya baci to daga nan sai aka ce to ya ayyul ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna daga yanzu in za ku yi sallah kar ku shagiya ku sallah in za a yi sallah to kar a shagiya inda lokacin sallah ne to ba za a sha ba a bari sai bayan isha in an gama hira an yi komi sai a sha in aka sha kafin asuba ta saki kowa to ana nan wata rana sai aka je waje wani biki da aka je bikin aka shawo sai aka tuno abubuwan jahiliya da aka yi nada aka yi ta maganganu aka yi ta abubuwa har ana neman yaki ya tashi saboda an bugu to daga nan sai Allah ya ce إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون daga yanzu da giya da caca da duk irin wannan abubuwan ku bar su kar kowa ya sake sha sai aka haramta ta gaba daya sai a ƙarshe sai aka ce haramun ne kar kowa ya sake sha daga lokacin suka tafaffasa tulun su na giya su sabban annabi sallallahu alaihi wasallam ke su tafaffasa tulun su na giya aka haramta musu giya har gaba da gobe cewar ba za a sha giya ba to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bada wato abinda ake gane giya da shi zaka giya da komai ba sai giyar da ake zarawa kasuwa bane in ka gana ma zaka giya da duk abinda ka gana ma zaka giya da shi duk abinda zaka sha ya batar maka da hankalinka giya ne shi wannan abu ba sai giyar da ake zarawa kasuwa ba duk abinda zaka sha batar da hankalinka giya kuma haramun ne a cikin musulunci saboda malamai sun ce abubuwa ne guda uku wanda in ɗaya ya kama to shikenan to a cikin illan giya aka ce shi dan adam dama akwai abu uku in ana so yayi abu a nema masa abubuwa guda uku a bashi a ciki zai yi duk abin da ake so yayi zai yi in aka samu ɗayan ukun nan na farko aka ce a nemi mace a samu mace wane ne ake so yayi abu kaza ya ke yi to a nemo mace in aka nemo mace in shi ba mai kama mata ba zai yi ba an yi ya ki kamuwa ya ke yi to a nemo giya in mashayin giya ne in ya sha giya zai yi duk abin da ake so yi in ba mai shan giya ba ne to a nemo kudi a nemo kudi malamai suka ce idan ka ga kudin nan bai yi ba to bai kai adadin da ake so ba ne watakila zai yi wahala kan kudin bai yi ba amma za a samu na Allah wanda ko kudin aka kawo ba zai yi ba to a ciki wani bawan Allah aka ce a zamanin banu Isra'ila mata ya shigo gidan mata ya ji tana ihu tsakiyar dare shi bai san menene ba makwabciyarsa shikenan kuwa ya shigo zai yi taimako yana shigowa sai ta rufe gida ta ce mara ba dan mai ina so ka zo ai ka kawo karka yau kar shikenan ta rufe gida ya ce ya ne ni ta ce abu ɗaya ne za a cikin uku za ka yi ɗaya ko ka yi zina da ni ko ka kashe yaron nan ko ka sha giya ka zabi ɗaya a ciki ka yi in ba haka mana danna ihu kuma duna ce gashi ka zo za ka halaka ni kaga babu mafita a ciki duka to shi da ya duba sai kamar shan giyan nan zai fi sauki yake tsammani sai ya sha giya yana shan giya shikenan ya bugu sai ya kashe yaro sai ya hau kan mata ya zina da ita shi duku sai da yayi saboda sharrin giya to saboda haka giya haramun ce da duk abin da yake kama da ita da kuma duk abin da za a juya shi ya zama irin giya din to zamu karanta hadisan da suke magana a cikin waje an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama uti bi rajulin qad shuriba al khamra fajaladahu bi jaridatin nahwa 40 qala fa alahu abu bakrin falamma kana umar itara an nas fa qala abdurrahman bin auf aqaffu al hudud 80 fa amara bihi umar radiyallahu anhu an Anas bin Malik daga Anas bin Malik Allah kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam uce bi rajuli cewa annabi sai ya damu Allah subhanahu wa ta'ala gare shi an zo masa da wani mutum qari shariba al khamra ya sha giya mutumin ya bugu an kawo shi ya sha giya
fajaladahu bi jaridatin, sai aka masa bulala da wato tanka, tankar dabino aka dauko aka masa bulala na 40, aka masa bulala 40. Kala wa falahu Abubakar, haka sai na Abubakar ma ya aikata. Falamma kana Umar, lokacin da ya zama lokacin Umar ne, istisharan nas, sai ne mai shawara a wajen mutane. Faqala Abdurrahman bin Auf, sai Abdurrahman bin Auf yace akhaffal hududi, a sassauka hukuncin nan, a dawo da shi, a saba masa matsayi, sama nuna mai da shi bulala ta bane. Fa amara bihi Umar radiyallahu anhu, sai na Umar ya umurni da haka. Wannan ana magana akan haddin da za a yi wa mutumin da ya sha giya, cewa sai na Ibn Malik ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo, da ya zo ya sha giya, an kawo shi ya sha giya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a masa bulala 40, aka samu tankar dabino aka ta shauda masa, yana kamar 40 saboda wannan shan giyan da ya yi. To a lokacin haka ake yi, in an kawo mutum ya sha giya, to za a masa bulala 40, shine hukuncin da ake yi. A zamanin sayyidina Abubakar Siddiq ma haka ake yi, idan mutum ya kama ya sha giya, za a masa bulala 40, haka za a masa. To a zamanin sayyidina Umar kuma an yi futuhat, an bude garuruka, an shiga har Faris, an je musulunci ya je garuruka da yawa, an shiga cikin arnan sosai, saboda haka maganar yin ya dawo dadin ba shi ne. Zamanin sunna, zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shan da ake yi, an riga an haramta ta, kowa ya sani ba wanda zai sha, sai dan daya, saboda hukuncin tun ba su sha ba za a samu wanda za a gane hukuncin ba. Zamanin sayyidina Abubakar ma haka, ba a samu futuhar kamar na zamanin sayyidina Umar ba. Ta zamanin sayyidina Umar kuma Larabawan sun yi cuɗanya da sauran mutane wanda sun karbi musulunci da yawa, saboda haka ya zama maganar giyan ta dawo tana nan har yanzu ana ganin ta a wajen wasu. To sayyidina Umar sai ya ce kai, bulala 40 din nan ba za ta hano ne sha giyan nan ba, ina masa bulala 40 gobe ma zai je sha, ya yake gani ne? Ya tambaye sabba Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai sayyidina Abdurrahman ibn Auf yace shi yana ga tunda haddin kazabi, idan mutum ya kazabi wa mutum, ya yi ƙarya wa mutum, za masa bulala 80, to giyan ma a mai ta bulala 80, duk wanda ya sha giyan ya kama shi a masa bulala 80 kawai. Sai sahabbai suka yi ijma'i akan haka, sai aka haɗu akan haka, sai aka maida haddi idan mutum ya sha giya a masa bulala 80, in ya bugu a masa bulala 80. Wannan ce in ya bugu, ba in ya sha giya ba, kar kai zamani sai giya, in ya bugu kawai, ko me ya sha ma, in dai ya bugu a masa bulala 80. Sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin haramun, dukkan abin da zai kuma kullu muskirin khamr, duka abin da zai batar da hankalinka haramun ne kaza, sannan kuma duk abin da zai batar da hankalinka giya ne, ko me kuwa, ko gashin garangare ne zaka sheka, ko kwata ne zaka sha, ba ka suke yi ba, ko shadda ne zaka je ka shanshana, haka suke yi. To duka wannan in kai kowanne kai a ciki, kamar ka sha giya ne kawai, saboda giyan ma da mu hada ta giya yi. To in ka sha su a maka bulala 80, haka musulunci ya ji. Saboda haka wannan shine hukuncin, da a ce ana yin hukuncin nan da mashaya sun ragu, da mashaya sun ragu, amma ba a yi yanzu, an ajiye hukuncin dokokin Allah a gefe, an ajiye su, ba za a yi amfani da su ba, za a yi kawo tunani sai a yi amfani da shi, da zama abin da aka gane. Shi yasa za ka ga yara da yawa sun ɓaci yanzu, su sha, su je chemist su karbi kayan magani su sha shi ya musu yawa, yanda zai ja su yi bacci da yawa, ko hankalin su ya bata da yawa, yaro zai kwanaki yana bacci wai shi ba ruwansa. To saboda haka wannan haramun ne shi ba, da kuma gwamnatin musulunci ake yi, akwai tsari na musulunci, duk yaron da aka mashi ya sai kwayar nan, za a masa hukunci, ba za a bar shi haka kawai ba. To amma haka ake yi, sannan duk abin da zai ja maka ya cutar da kai, musulunci bai yarda da shi ba. Duk abin da zaka sha ko ka ci, inda zai ja maka cuta, to musulunci bai yarda da shi ba, bai yarda da shi ba. Malamai suka ce Qur'ani ya gaya mana cewa wa hillal lakum tayyibat, wa yuharramu alaykumul khaba'isa ko Allah ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta muku abubuwa masu dadi saboda haka duk abin da za a kawo na sha akan wannan za a gina shi wa yuhillukum tayyibatin najwa Allah ya halatta muku abubuwa masu dadi to sai a ba mutun ya sha a gani idan ya sha hankalin zai bata ko ba zai bata ba ai yanzu kan sha sha ya dage sha yanzu lemo da menene wa din akwai shi a zamanin annabi ne babu amma yanzu in aka kawo malamai suka yi kiyasi to a bayar a sha a gani in aka ba mutum ya sha ba abin da ya canja yana nan hankalin sa bai bata ba bai samu wani rashin lafiya ba abin da ya same shi a cikin halin ne sai halatar da shi wai harimu alaihim alkhaba'ith duk abin da zai cutar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi sai a dauko abu sai a baka sai ka sha sai a ga idon ka ya jujjuya yana jujjuya yana jujjuya sai bacci ya kama ka ko wani abu mai kawo da wannan ko a ga hankalin ya bata to wannan kabisu ne a cikin musulunci kawai ba halal bane to saboda haka shi kuma bature ko bai hude kullu zai kokari yana kawo maka abubuwan da sai ka sha giyan da aka hana kan cikin wayo ba giyar zai fito da tafi ne je dauki ka sha ba a yanzu ai ga shisha ka sha shisha mana ai waye wace ka gani ai dadi ne ma da ita sai wai yanzu in kai gida baka sa shisha ba kai baka wuye ne ma a gidan baka san me kake yi ba sai ka sha kana zuka kana dura hayaki a cikin wannan dinka kana sha wai kana gani to ya za a yi wannan ba kabis bane kyakkyawan abu ne to duk abin da zai zama zai cutar da kai a cikin musulunci haramun ne ko na ci ne ko na sha ne shi yasa wasu malaman suka ce ta ba haramun ne a wajen su saboda idan ka sha za ta je ta cutar da huhunka ko ba ka bane in ta cutar da huhunka kuma a jikinta ma ko ta ba in ka sai gashi nan ko ministry of health din nan zasu na gaya maka cewa yawa masu shan ta gashi za su mutu da wuri ko ba ka suke bala ba to amma to a cikin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa dukkan abun da kabis ne mummuna ne haramun ne a cikin musulunci saboda haka malamai suka ce to wannan zai cutar saboda haka haramun ne to duk abun da zaka sha ko duk abun da zaka ci in dai ba zai ba wa lafiyanka ka zauna lafiya a cikin jikinka ba to haramun ne a musulunci to amma yanzu bai hude ko bature ya dage sai ya zamanantar da kai da karfi ya mai da kai dan zamani sai ya kawo wani abu ha in ka sha wannan ba ko me ka sha kawai yanzu ya kawo maka shisha kana sha an ji maka nan zai fito da wani kuma du sai a ce ai yanzu shishan da sabo ce aka yi flavor ne a ciki wai haka kuke fara daga farko in ka sha ma kan kanshi zaka na ji amma wannan hayakin fa yawa wanda sai kana ji wai kanshi zaka ji kuma daga karshe sun ce yana jawo ciwon kansa in kana sha ba sun faɗa ba sun suka faɗa suka ce in kana sha kuma zai jawo ciwon kansa sun kawo mata ba sun ce ka sha daga ƙarshe sun ce in kana sha kuma huhunka zai lalace to waɗannan dukan su kabis ne wa yuharrimu alaihimul khaba'isa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya haramta musu munanan abubuwa duk abin da zaka sha ya cutar da kai haramun ne a musulunci نعم عن ابي برده هاني بن نيار البلوي الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشره اصوات الا في حد من حدود الله ان كربو دغا ولن دي مونغا مونغانن جيا كينان دا ابوبن سيكي كما دا ايتا انا غادي ان فهمتي مغانا نعم أنا أبي بردة أنا أبي بردة هاني بن نيار هاني تن نيار البلوي الأنصاري رضي الله عنه على ددشي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجي ياجي من زان الله يجي ياجي على سبتة أغريشي أنا تشيوا لا يجلد فوق عشرة أسوات بزا أي بولالا سمد قدا قوم با إلا في حد من حدود الله sai dai a cikin iyakoki daga cikin iyakokin Allah to wannan hadisin an samu shi daga Abi Burdata Hani bin Ziyari al-Balwi al-Ansari sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi bulala ba sama da goma sai dai a cikin iyaka daga cikin iyakokin Allah.
To malamin sun yi magana nan da yawa akan hadisin, na yi magana sosai
wani irin iyaka daga cikin iyakokin Allah yake nufi, wani irin iyaka daga cikin iyakokin Allah.
To dama yanayin ladabi yana nan a cikin musulunci, ba an tsara shi ga yanda za a yi ka ba wa ɗanka tarbiyya da ladabi. Akwai abubuwa da za ka masa saboda ya samu tarbiyya, saboda ya samu ladabi. Akwai abubuwa da za ka masa saboda da za ka tarbiyyantar da kanka da shi, kai kanka da ko ka tarbiyyantar da kanka, sannan ka tarbiyyantar da yayanka a ciki. Wasu malamai suka ce wannan iyakokin da ake nufi, ana nufin dukkan wani umurnin Allah da hannunsa. Saboda haka idan dai umurnin da Allah ya bayar ne ko hannun da Allah ya yi ne, mutum ya saba, to za a masa bulala har goma. Ka gane? Ba waɗannan iyakokin da aka yi lissafa, shan giya, a sata, a me ba. An ce a yi sallah ya ƙi ya yi, sai a masa bulala goma. Alal misali, ko? An ce a yi azumi ya ƙi ya yi, ba wai ya ƙi ya yi a yi saboda yarinta ne wata ƙila a lokacin, bai kai ba, bai gama gane abun ba, sai a masa bulala. To yanayin horon da za a masa kar ya wuce bulala goma. Za a masa. To a nan malaman da suke ba da ilimi sun shiga cikin nan, sun yi magana da yawa a ciki, cewar haka za a haka horon ya kamata. Wasu suka ce lallai yana nan haka, duk horon da za a yi ba zai wuce haka ba. Ai horo ba bulala ne ga horo ba, horo yana nan da yawa. Hanyoyin da za a bi a horar da mutum yana nan da yawa, ba sai an masa bulala ba. Sannan akwai yanayin yadda za a ba da tarbiyya, yana nan da yawa, ba dole bane sai an yi bulala. To abin da ake guru da maganar bulala shi ne, kar ka yi dukan da zai jawo rauni wa mutum, shi ne abin da ba su a yi. Amma za ka samu mutanenmu, za ka ga an doki yaro har ya mutu ma karewata, ba ma ya suma kawai wani abu ba, har ya mutu ma karewata. To saboda haka ba a son yin wannan duka ɗin, wanda ka masa horo daidai gwargwado. Musulunci ya ce idan kana da ɗa karfe shekararsa bakwai ka umurce shi ya sallah, in ya kai goma ba zai baka doke shi. To saboda haka dukan da zaka masa, wanda zaka tsorita shi ne ya yi, ba ka kama shi ka masa duka. Akwai wanda a garin horon an kashe shi ko kwanakin ba ma an yi ko, to ka gani ka kashe me kenan. Wai ganin su ne a daidai za su masa hukunci, suka masa duka sai da ya mutu. To me aka yi kenan? To saboda haka musulunci ya tsara yadda ake horo, in dai ba haddi zaka mutum ba, in ka masa bulala goma ya isa. Sannan akwai hanyoyin da zaka bi ka hora shi ko ba dukan bane, ko wanda kuma bai horo din. To ina ga za mu dakata nan insha Allah, idan muka dawo za mu shiga maganan al-iman wa nuzur, ya ake rantsuwa da kuma alƙawarori da mutum zai yi, yanda za a iya cika su idan yayi. Mun gama magana akan kitabul hudud kenan, littafin da yake magana akan haddodi, yanda Allah ya tsara su, yadda za a yi su. Abinda makaranta daidai, Allah ba mu ladansa. Abinda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Albarkaci ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Na'am.
Na'am. To yanzu na cin wannan amana, shi mutane ka cewa ba saka suke ba da mace a mun jiki. To wannan mutane su kuma yanzu kamar a musulunci, kamar yanda ake jira musulunci, za ka iya kamar an kama mutum da irin wannan ra'ayin yake masa hukunci kamar irin da ya yi ne yake hannu ko kuma hannu.
Ba za a masa hukunci da yake hannu ba. Shi hukuncin ne yake hannu, ana yin sa ne a mutumin da ya ɗauki kuɗi na wani misali a wani waje a ajiye. Na gane tambayar da kake, kamar maganar masu hukuma ko haka, wanda suke yanzu kai ne aka ɗora mutum akan matsayi sai ya ci, to wannan ha'inci yayi, ka gane? Shi kuma ha'ini ba a yanke hannunsa, amma za a iya masa hukuncin da yafi na mai yanke hannu. Ka fahimci maganar? Hukuncin zai iya zuwa ma yafi na mai yanke hannu, sai ya gwammace ma da yanke hannunsa kai. Yanzu dan fashi ba za a yanke hannunsa ba, dan fashi ya kama shi ba za a yanke hannunsa ba, amma hukuncin da za a masa ya fi na mai yanke hannu, dan za a iya kashe shi. To saboda haka shi ma wanda ya yi ha'inci ba a yanke hannunsa, hukunci za a masa, ta'aziri ne ake yi.
Na'am. kamar yadda mutum ya yi zina malamai sun ce in za a masa gudana amma za ka yi sa ne tagi a haɓo a yi masa ko gudana a iya gwagwarar da mutum ce ba tare da ko shi ma mai shan giya haka ake so shi ma za a yi sa wannan kamar ne tagi a masa gudana ne ko kuma shi ɗaga raya da ke shi da ƙarfi.
To wannan dai duk ijtihadi ne da wannan malamai maganar bulala ya za a yi a za a ɗaga ko za a sauke wannan ijtihadi ne da wannan ka gane fahimtar su ne saboda ko wasu ne suke da fahimtar cewar ba za a daga a miƙe ba za a yi ta ne baina baina ba wai yadda ka gane za ka yi da sunan ka kure kai ma mai in za ka daga ka miƙe sosai ba za ka yi su ba za ka gaji ka fahimta sannan ko ba za ka sassauta ba shi yasa malamai sun kawo cewar idan za a yi hukuncin shi yasa ya ce wala ta'khudhukum bima ra'aftum fi dinillahi ka gane kar ku yi kar ku Qur'ani yace kar ku riki su wato ku yi sassauci a cikin gunjin da za ku yi saboda kana tausaya masa sannan kuma kar ku tsananta shaka musulunci yace kar ka tsananta ka wuce iyaka in za ka yi gunjin sannan kuma kar ka yi sassauci yayi kasa saboda haka yasa malamu suka yi ijtihadi suka ce to a yi shi tsakatsakiya kar a tsananta shi ya zama can sannan kuma za a yi shi kasa yayi kasa sosai ba saboda haka in za a yi gunjin haka za a yi ba za a yi dai zama kaman bayyaji ba a zai ji amma bai tsanani can ba sannan kuma bai sauki can kasa ba
na'am banan nan kofunan mai saudin nan ma akwai wanda su wanda aka yi gula da 80 muna ko
na'am
banan nan
na'am
yanzu kamar wata uku da suka wuce
na'am na'am
kan wani abin da ya faru masa da mutum
na'am
yi musu gula da an yi wa gefe ɗaya an sake an haƙura sun tayi sun sake biyo gefe ɗaya
na'am
an musu 80-80
na'am
wannan da ido mun ga haka
na'am na'am
mala aliyu aliyu ne
na gane shi
wannan a koto su aka
na'am na'am
tabbatacce an yi wannan
kuma ba a tsanantan ba ba a kuma yawa ba a kai shi can zawa ba
za a tsananta akwai mutum 80 a ba zai tashi ba
an gama gaskiya ne
ma'ana kenan
ya ka samu mai karfi aka ce ya daga ya sake kam yayi da bani ai ba magana
dukkan bulalun nan tuwar gwawo aka yi
to ka gani
ya fada haka ai ya ji an yi wannan nan sannan an tashi an saki juyawa gefen nan dukkan bulalun tuwar gwawo kai bare ba ai zuwa gangan jiki ba saboda gangan jikin akwai kashi a kusa
tabbas zai iya kawo matsala yanzu
amma tuwar gwawo zai iya dauka
tabbas
sai dai a sha
ya ya Allah ta alhamdulillah ya ya Allah
Allah kiyaye
amin alhamdulillah
sallallahu alaihi wasallam ina da ramar ne ne ne